ta yaya za ku san cewa tafiya mai sauki cike da begen rayuwa mafi kyau za ta zama tashin hankali da ba zai misulta ba? Ke uwa ce mai cike da buri ma 'ya'yanki, kuna tafiya mubi a arewa maso gabashin Najeriya don su koma makaranta, amma a wani shingen binciken sojoji, wato military checkpoint, sojoji suna tambayar inda mijinki yake. Idan kika ce musu an tsare shi, ke ma sai su tsare ki. Abin da ya biyo baya shine tafiya mara dadi cikin mafi duhun dakunan tsari. An raba ki da 'ya'yanki, an tsare ki a kurkuku ba tare da shari'a ba, kuma an bar ki kina jira shekaru bayan shekaru, kina fatar samun 'yanci da ke kama da ba za ki samu nan kusa ba. Barkanmu da sabon shirin Gurbishin Rikici, inda muke bayar da labaran waɗanda suka tsallake tashin hankali, tare da ni Ruqayyah Sa'id. Shekaru 11 da suka gabata, Aisha Ishaq ta kasance 'yar kasuwa mai shekaru 25 da ke zaune a babban birnin tarayyar Najeriya, Abuja. Ta mallaki shaguna guda biyu a unguwar Karmajiji da ke cikin birnin, inda take sayar da kayayyaki iri-iri, tun daga kayan abinci zuwa kayan girki da yaduka. Duk da kwazon da take yi, kuɗin da take samu a shagunan yana isa ne kawai don biyan buƙatun iyalinta. Ba za ta iya biyan kuɗin makarantar 'ya'yanta ba. Mijinta, Kabir, an fi sanin shi a ƙwararren tela mai ƙwazo, amma an kama shi ne bisa zargin cewa yana da alaƙa da ƙungiyar Boko Haram, wannan ƙungiyar ta'addancin nan. An ce yakan ziyarci wajen da ake yaɗa jita-jitar cewa ƙungiyar na yawan haɗuwa. Aisha san ba ta yarda da haka ba, ba ta yarda yana da alaƙa da su ba. Tela ne kawai mai ƙoƙarin tallafa wa iyalinsa. Lokacin da aka tsare shi, alhakin iyalin kaf ya koma kan Aisha. A wannan lokacin ne wata 'yar uwarta ta ba ta shawara da ta yi tunanin komawa Mubi a jihar Adamawa, inda tsadar rayuwa ba ta da yawa. A can 'ya'yanta za su iya zuwa makaranta ba tare da wani nauyin kuɗi da take fuskanta a nan Abuja ba. Da fatan samun kyakkyawar makoma, ta yanke shawarar yin tafiyar. A hanyarsu ta zuwa Mubi, an tsayar da motarsu a wani shingen binciken sojoji. Sojojin suka tambaye inda mijin nata yake, sai ta shaida musu da cewa yana tsare, ita ma sai suka kama ta. Daga shingen binciken aka kai Aisha da 'ya'yanta zuwa Mubi, sannan aka kai su Yola, aka tsare su a Bariki. Ta yi 'yan watanni tare da 'ya'yanta a wajen, sai wata rana sojoji suka zo suka ɗauki hotuna, sannan suka raba ta da 'ya'yanta. Daga baya Aisha ta samu labarin cewa an tura 'ya'yan nata zuwa makarantar sojoji. A lokacin ita kuma an kai ta zuwa yankin sojoji na Wawa da ke tsakiyar Najeriya, inda za a tsare ta na tsawon shekaru 11 ba tare da an gudanar da ita gaban kotu ba. A cikin shekarun biyun farkon, an ɗaura Aisha da sauran fursunoni ɗauri bibbiyu. Tare suke cin abinci, tare suke kwana, har ma suke shiga banɗaki tare. An tsare su a cikin wani ɗan ƙaramin ɗaki mai duhu, ƙanƙantanta yadda ko miƙewa mutum baya iya yi. Idan suka yi juyi, har karo suke ci da juna. Daga ƙarshe dai, an kai su wani ɗaki mai ɗan faɗi, amma kusan ba a barin su fita waje, sai dai idan mutum ba lafiya yana buƙatar kulawa. A lokacin da dama an sha sa musu ran samun 'yanci.
Akwai lokacin da aka ce za a sake mu, an fitar da mu waje, an yi mana kitso, mun yi farin ciki sosai, dan ana hana mu fita waje kuma 'yanci ya zo kusa. Amma kuma shiru, babu wani abu da ya faru, an mayar da mu sel ɗinmu. Sai da ma muka ƙara shekara 6 bayan haka.
Ranar da aka sako Aisha da wasu fursunoni guda 7, ranar ta fara ne da safe, an yi ruwan sama. Aka kira su zuwa wani ɗaki inda aka ɗauki hotunansu, zanen yatsu da gwajin swab. Amma waɗannan abubuwa ne da aka saba yi a baya, don haka ba su wani sa ran tafiya gida ba. Sai da Aisha ta ga yayanta ya zo ya kai ta gida, kawai ta karaya. Daga ƙarshe dai abin ya faru, daga ƙarshe Aisha ta samu 'yanci. Lokacin da ta zo gida, abubuwa sun canza a cikin shekaru 11 da ta yi a tsare. Ɗaya daga cikin 'ya'yanta mai suna Muhammad ya rasu bayan gajeriyar rashin lafiya, kuma 'yar uwarta ta rasu jim kaɗan bayan an tsare Aisha. Sabbin takardun kuɗi sun zama baƙon abu ne a wurinta, kuma Aisha ba za ta iya sarrafa wayar hannu ba. Ta ce tana jin kanta kamar baƙuwa a unguwarsu. Ta daɗe ba tare da abubuwa da yawa ba, komai ya zame mata sabo, don haka komai koyon rayuwa take da su.
Sai dai na ta kallon komi, ko na je kasuwa sai dai na zuba ido. Komai ya bambanta, kuma ban saba ba, kuma ina da abubuwa da yawa a raina.
Abin da ya fi damunta shi ne yadda za ta gina rayuwarta. Ta ansa bashi don kula da kanta da yaranta waɗanda ta sake haɗuwa da su, amma rayuwar cikin bashi ba mai ɗorewa ba ne.
Lokacin da aka sake mu, an yi mana alƙawarin samun jari don fara kasuwanci. amma ba a ba mu komai ba bayan watanni uku.
Aisha ta ce abin da ya same ta ya bata mata rai, cewa ba za ta iya taba manta da zaluncin da aka yi mata ba, amma a halin yanzu abin da take so shine a samar mata da jari don ta sake gina rayuwarta. Wannan injita zai sauwake mata nauyi sosai. Wannan shirin Sabi Kabilla ce ta rubuta, kuma Ruqayyah Sa'id ce ta fasara. Aliyu Dahiru ne editor, kuma Al-Amin Umar ne ya shirya shi. Ahmad Salkida shine babban mashiryin shirin. Domin kare asalin waɗanda abin ya shafa da masu tsira, mun yi amfani da muryoyin wasu a wannan jigon. Idan kai ko wani da kuka sani kuna da labarin da za ku bada kan birbishin rikici, ku tuntuɓe mu. Daga nan Human Angle, ni ce Ruqayyah Sa'id.